بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكا يبود قوليا لجندنا لكراري سكارة تبتا قال الله تعالى مكا جن حدثت رموما من لكم وان شيكي قدانا دلما رمي ود كله شيكت ايتا شنت عبو تامسا. يوم الله تعالى ya ba mu iko haduwa wannan masallaci na Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar jiyari a nan cikin garin Bauchi, kamar yadda muka saba haduwa a wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Yau shine wuni na 11 a cikin watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama 1440 daidai, wanda kuma shine 16 ga watan 5 shekara ta 2019 a kirgin miladiyya. Muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faran daidai da kuma aikata daidai. A za mu tashi aya ta 45 a cikin suratu Yunus. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yawma yahshurum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan نهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
الله تعالى يقول ويوم يحشرهم رند الله مدوكتي تتراسو كأن لم يلبثوا كمركاتي بتزونا با إلا ساعة من النهار في الأول لوكتي كان كني أتتمونسو yata'arafuna bainahum, lokacin da Allah ta'ala zai tattara su suna gane junan su suna sanin juna. Qad khasira alladhina kazzabu bilqa'i Allah, Allah ta'ala yace lallai waɗanda suka ƙaryata gamuwa da Allah madaukaki sun yi hasara. Wama kanu muhtadin, kuma ba su zamo shiryayyu ba. Ubangiji ta'ala yana nuna mana ranar da zai tattara dukkan bayi gaba daya a filin tashin alkiyama. Yawma yahshuru, alhashru shine aljam, ranar da Allah madaukaki zai tattara halitta baki daya tun daga na farkon su har zuwa na karshen su. Al-Imam Haq an Asim shi kadai ne cikin makaranta yake karanta wannan harfi da yau wa yawma yahshuruhum, amma sauran makarantan duniya gaba daya suna karantawa wa yawma nahshuruhum, ranar da muke tattara su baki daya. Allah ta'ala ya ce ranar da zai tattara bayi ka allam yalbatu, su bayin za su ga kamar ba su zauna ba illa sa'atan min an-nahar, kwata-kwata suna ganin zaman da suka yi bai wuce wani ɗan lokaci ne ƙanƙani min an-nahari a cikin muni ba, suka zauna a duniya kamar yadda wasu malamai suka fassara. Ranar da Allah madaukaki zai tattara bayi za su ji kamar ba su zauna a duniya ba sai ɗan ƙanƙanin lokaci a cikin muni. Wasu malamai suka ce ai lam ka allam yalbasu fil qubur, kamar ka ce ne samsam ba su zauna ba a cikin kaburburan su da aka sanya su illa sa'atan min an-nahar, sai ɗan ƙanƙanin wani lokaci a cikin muni, ma'ana ko dare ba su kai ba, a wurin ma ba duka bane, wani ɗan ƙanƙanin lokaci. Za mu ga cewa a cikin Al-Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗan abubuwa waɗanda suke mabambanta juna wajen abinda mutane za su yi hasashen gwargwadon zaman da suka yi a duniya. Wani lokaci Ubangiji ta'ala zai nuna mana sukan yi zaton cewa ba su wuce wuni ɗaya ba. Wani lokaci Ubangiji ta'ala zai nuna mana suna zaton ba su wuce ma kwana 10 ba. Wani lokaci kuma Allah madaukake nuna mana ɗan ƙanƙanin lokaci ne cikin dare ko kuma ɗan ƙanƙani cikin muni. Malamai suka ce to me yasa ake samun saɓanin nan? Allah madaukake ya nuna cewa wani lokacin za su yi tsammanin kwata-kwata zaman da suka yi bai wuce kwana 10 ba, amma sai wani lokacin kuma Ubangiji ta'ala ya nuna za su yi zaton cewa zaman da suka yi na wuni ɗaya ne, wani lokacin ya nuna bai kai wuni ba. Waɗannan duka ayoyin Alƙur'ani sun zo da su kuma sun tabbata da a cikin Alƙur'ani Allah Maɗaukaki ya nuna haka. To wani irin saƙo za mu fahimta dangane da abin da Allah Maɗaukaki ke ambata na bambancin tunanin da suke yi ko abin da suke faɗa na gwargwadon tsawon da suka zauna a rayuwarsu ta duniya? Mun ce ko dai ba su zauna a duniya ba sai ɗan ƙanƙanin lokaci, ko kuma ba su zauna a cikin kabari ba sai ƙanƙanin lokaci, malamai sun yi saɓani. Duk da cewa siyaƙin maganar yana rinjayar da cewa wannan zaman da ake magana, wato siyaƙin maganar na nuna cewa zama ne wanda yake da suka yi a duniya baki ɗaya. To malamai sun yi ƙoƙarin jam'i wajen waɗannan ayoyi. A wani wuri Allah Maɗaukaki yana cewa ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Ka ce su ranar da aka tattara su, ranar da za su ga abin da aka yi musu alƙawari na azaba, za su ga cewa ba su zauna a wannan duniyar ba illa sa'atan min nahar, sai wani ɗan ƙanƙanin lokaci a cikin wuni kamar yadda ya faɗa nan. A wani wuri kuma Allah Maɗaukaki ya ce wa nan ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Wani lokaci Ubangiji Ta'ala ya ce kamar ka ce ranar da za su ga alƙawarin azaba da Allah Maɗaukaki ya yi musu, lam yalbasu ba su zauna a wannan duniya ba illa 'ashiyatan, sai wani ɗan yankin lokaci cikin dare, domin al'ashi ɓangare ne na dare ko ɓangare na yammaci, aw duhaha ko kuma cikin ɗan wani hantsi ne, kaga dai ɗan ƙanƙanin lokaci ne. A wani wuri za mu ga Allah Maɗaukaki yana nuna mana suna saɓanin kwanaki ne, wasu suna ganin kwana kaza ne, wasu suna ganin kwana kaza ne. Mun san ku cewa in aka ce kwanaki to ba za a haɗa shi da wani ɓangare na wuni a cikin wuni ba, ba za a haɗa shi da wani ɓangare a cikin dare ba. Akwai fifiko tsakanin abin da aka ce kwanaki da kuma abin da aka ce sa'a ne. Ubangiji Ta'ala a wuri yana cewa yatakhafatuna bainakum in labithtum illa 10 nahnu a'lamu bima yaqulun idh yaqulu amsaluhum tariqatan in labithtum illa yawma. Suna sirri tsakaninsu suna tattaunawa, wasu suna cewa in labithtum illa 10, su ce ai ba ku zauna a duniya ba illa 10 sai kwana 10. Amma sai Allah Maɗaukaki ya ce masu fahimta daga cikinsu, mafiya dacewa, mafiya hankali daga cikinsu, Allah Ta'ala ya ce za su ce in labithtum illa yawma, ai kwata-kwata zaman da suka yi wuni ɗaya ne. Kaga a lokaci ɗaya ne waɗannan suna cewa kwana 10 muka zauna, waɗannan kuma suna cewa wuni ɗaya ne muka zauna. Amma sai gashi anan kuma Allah Maɗaukaki yana cewa kwata-kwata ma wasu suna ganin cewa zaman da suka yi ba su wuce wani ɗan ɓangare ne na wuni ba. Ubangiji Ta'ala ma a wani wuri yana cewa wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a. Ranar da alkiyama za ta tsaya, kafirai za su rinka rantsuwa ne, suna rantsewa da Allah ma labithu ghayra sa'a, su ce kwata-kwata ba su zauna a duniya ba sai wani ɗan ƙanƙanin lokaci. Wannan ɗan ƙanƙanin aka ce sa'a, wato lokaci ne da komin ƙanƙantar lokaci zai iya ɗaukarsa. Domin kar ka ce sa'a sai sa'a irin ta agogo, ka ce awa guda minti 30 shi ake cewa sa'a, a'a, sa'a wani ɗan ƙanƙanin lokaci ne da ake ce masa sa'a a Larabci. To Allah Maɗaukaki ce rantsuwa za su yi, su ce sam-sam ba su ma zauna a duniyar nan ba sai wani ɗan ƙanƙanin lokaci. Malamai suka ce to abin da ake nufi a nan, wato su da kansu saboda azaba da suka gani, saboda ɗimuwa da suka shiga a filin tashin alkiyama, shi yasa za su rinka saɓani. Waɗannan su ce zaman da muka yi a duniya kwana 10 ne, wani ya ce a'a kwata-kwata zaman da muka yi a duniya kwana 1 ne, wani ya ce ai ba mu kwana ba, ai wani ɓangare na dare muka samu, wani kuma ya ce a'a sam-sam wani ɓangare na launi muka samu ba wuni ba ɓangare na dare ba. Wato saboda ɗimuwa da suka shiga da damuwar da suka shiga da azabar Allah Maɗaukaki da suka gani, shi yasa suke ta ƙanƙanta zaman da suka yi na duniya. Wannan duka dai yana nuna cewa wato wannan rayuwar da muke ta duniya, lokacin da Allah Maɗaukaki ta da alkiyama muka tsaya a gabansa, mutane za su manta da tsawon rayuwar da suka yi da jin daɗin da suka yi in sun ji daɗin a rayuwar duniya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya ce za a tada mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniyar nan, amma daga cikin kakarai ke fi kowa jin daɗi, ya yi walwala, ya sake, ya more, ya ji daɗi a rayuwarsa, amma da yake bai mutu da imani ba, ya mutu yana kafiri, dan wuta ne mako masa azabar Allah Maɗaukaki. A lokacin da yake cikin azabar Allah Maɗaukaki sai a tambaye shi, a ce ba kai ne ka ji daɗi a rayuwarka ta duniyar nan ba, sai ce ai shi tunda Allah madaukaki halitta da ma bai san dadi ba duk da inda ya ji a rayuwarsa ta duniya ya manta ne shi yasa kullum muke cewa ka kula dukkan jin dadin da zai sa ka hadu da kushin Allah madaukaki ka tokari san shi dukkan dadin da zai sa ranar lahira ka shiga cikin wahala to wannan jin dadin ba abun fata bane ba abun so bane kani san shi ka nemi jin dadi amma kar ka yadda ka nemi jin dadi ta hanyar da zaka fusata Allah domin jin dadin da zaka yi a duniya in ka hadu da azabul lahira duka zaka dauke shi ba jin dadi bane zaka dauka cewa ma baka samu wani jin dadi ba ko miskala da zaka a cikin rayuwarka ubangiji ta'ala ce ka allam yalbasu illa sa'atan min al-ahli saboda wahala da suka shiga sai su dauka a rayuwar duniya kwata kwata ba su zo ba sai bangare na wuni wasu daga cikin su suke wannan tunani sai Allah yake ya ta'arafuna bainakum a lokacin za su san juna mana wani zai gane shine wani wani ma zai gane shine wani wani ma zai gane shine wani in dan uwansa ne zai gane dan uwansa ne in abokin sa ne zai gane abokin sa ne idan dangin sa ne zai gane dangin sa ne shi ba wannan yana daga cikin masalar da malamai suka tattauna a kanta saboda in ka duba zahirin alqur'ani sai kaga kamar wasu ayoyin suna cin karo da wannan kuma Allah madaukaki ya ce ta'arafuna bainakum za su san juna amma wani wuri Allah madaukaki yana cewa fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainakum yawma idin wala yatasaluna idan aka yi busa kaho na biyu mutane suka tashi a filin tashi alkiyama fala ansaba bainakum babu wata dangantaka tsakanin su kowa ya manta da kowa wannan ya manta wannan dan uwansa ne wannan ya manta wannan dan uwansa ne fala ansaba bainakum wala yatasaluna wani baya tambayan wani yace ina wani ina aboki na wani ina aboki na wani ko amma anan kuma Allah madaukaki yana cewa yata'arafuna bainakum za su san juna at-ta'aruf shine ka sanna insanka fa Allah san kuma Allah madaukaki yace za a yanke wannan dangantakar kowa zai zama bai san kowa ba to nan sai malamai suka ce babu cin karo tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu wannan aya tana tabbatar da cewa kowa zai gane kowa amma sai dai waccan ayar kuma tana nuna cewa zaka gane dan uwanka amma gudun sa kake yi duk da ka gane shi ne shi yasa Allah madaukaki yake fala an saba bai lahu ma'ana babu wata dangantaka ko wani kusaci da zai amfani bal ma gudu ake yi yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi Allah ta'ala yace wuni ne rana ce ya radda yafirru almar'u min akhihi mutum yana gudun dan uwansa wa ummihi wa abihi mutum yana gudun mahaifiyarsa mutum yana gudun mahaifinsa zai gane mahaifin amma gudun sa yake yi zai gane mahaifiyarsa amma gudun ta yake yi mahaifiya za ta gane ɗanta ne amma gudun sa take yi ka san duk abin da aka ce maka mahaifiya ta guji da to bala'in ya kai bala'i musibar ta kai musiba idan muka duba kissar ashabul ukhdud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani jariri waɗanda cikin jarirai guda uku da manzon Allah ya ce sun yi magana matar da aka haƙa rami aka kunna wuta ana jefa mutane in ba su kafirce wa Allah ba amma wannan mata lokacin da ta zo ita ta yadda saboda imanin da ta yi ba za ta bar imani ba sai dai ta mutu akan imani amma lokacin da ta zo wannan bakin wutar da ta kalli wannan wutar ita ba kanta take ji ba ta yadda za ta fada cikin wutar ko da za ta mutu amma abin da ya dame ta shine abin da take goye da shi a bayan ta danta take tausayi ita ta yadda ta salwantar da rayuwarta amma tana tunanin salwantar rayuwar danta wannan zai nuna maka yadda uwa take da danta mutuwa za ta yi amma ba ta damu da mutuwar kanta ba mutuwar danta shine ya dame ta asali shine halittar da Allah madaukake wa uwa tana jin tausayin danta fiye da take jin tausayin kanta in ka ga uwa tana jin tausayin kanta fiye da take jin tausayin danta to ta fita daga cikin dabi'ar da Allah madaukake yake halittar iyaye amma asalin yadda Allah madaukake yake halittar uwa da yadda yake tusa mata yake kimsa mata to tana tausayin kanta tana tausayin danta fiye da take tausayin kanta to amma duk da haka Allah madaukake yake yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi dan uba ya gudu ya bar abu zaka yi mamaki da yawa amma abin mamakin shine a ce uwa ta gudu ta bar danta Allah madaukake ce kowa gudun kowa yake ranar saboda azaba da bala'i to wannan shine dangantakar domin kasancewar mahaifinka wane ne kasancewar mahaifiyarka wance ce, kasancewar kai dan wane ne ko dan wance, wannan abun ba zai maka amfani ba a ranar tashi alkiyama. Shi yasa Allah madaukaki a can yace, fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainakum, babu wata dangantaka tsakani. Wala yatasaaluna, ba ma sa tambayan juna. Wannan ita ma tambayar ba ko ina bane ba a tambaya, a mataki mataki ne. Akwai wurin da mutum yake tambaya, akwai wurin da baya tambaya. Qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allahi wa ma kanu mudrin. Ubangi ta'ala yace lalle waɗanda suke ƙaryata magamuwa da Allah, ma'ana suke kokonto, suke mutunta tashin alkiyama. Domin liqa'u Allah yana zuwa a cikin alqur'ani da ma'anoyi da yawa. Muka ce wani lokaci yana zuwa a kamar yadda muka fassara innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Wasu malamai sun fassara liqa'ana a maganar tashin alkiyama, wasu malamai sun fassara liqa'ana a matsayin ganin Allah subhanahu wa ta'ala. To amma ka ganin ƙaryatawa suke yi, ma'ana suna ƙaryata gamuwa da Allah madaukaki ran tashin alkiyama. Ubangi ta'ala yake waɗannan mutane sun yi hasara, domin duk wanda ya ƙaryata tashin alkiyama to wannan mutumin yana cikin waɗanda suka kafirce wa Allah hakikanin kafirci. Duk wanda ya mutu akan haka ya mutu akan kafirci, kafirci mafi girma, wanda in ya shiga cikin azabar Allah madaukaki da goma yake a cikin Allah ka tare mu. Na'am.
Wa inna nuriyannaka ba'd alladhina na'idhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum. فَإِلَيْنَا تَرْجِعُونَ ثُمَّ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. ولكل أمة رسول. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.
الله تعالى وإما نرينك إذا مكنونا مكة wato nuri in ma nuriyannaka ba'd alladhina na'iduhum, ko dai mu nuna maka bangaren abinda muka yi musu alƙawari na azaba tun kana raye mu nuna maka, aw natawaffayannaka ko kuma mu cika maka karasu kafin mu yi musu azabar, duk dai ɗayan biyu da ya faru fa ilaina marji'uhum, makoma su tana gare mu ne inji Allah madaukaki. Thumma Allahu shahidun, sannan Allah madaukaki mai bada shaida ne ala ma yaf'alun, akan abinda suke aikatawa. ولكل امه الرسول, الله تعالى yace kowace al'umma tana da manzo da aka aika mata. Fa idza jaa rasuluhum, lokacin da manzon su yazo musu, qudi bainakum bil qisd, fa lokacin da ya musu hukunci da adalci, wa hum la yuzlamun, su ba za a zalunce su da komai ba. Abinda mutum ya aikata na alkhairi shi zai za a masa sakamako da shi, haka kuma wanda ya aikata mummuna shi ma da mummunan za a masa sakamako. Ubangiji ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama, yace wa imma nuriyannaka, ma dinnan malamai suka ce ta zo ne domin karfafa magana, asali wa in nuriyannaka, ai wa in nuriyaka ba'd alladhina na'iduhum, in mun so wato sai mu nuna maka bangaren abinda muke musu alkawari na azaba, aw natawaffayannaka ko kuma mu karɓi rayuwarka kafin mu yi musu azaba. Dukkan ɗayan biyu Allah madaukaki zai iya yi, suna roƙon a gaggauta musu azaba, shine sai Allah madaukaki ya ce in mun so sai mu yi musu azaba tun kana raye ka gani, in muka ga dama kuma ba za mu yi musu azabar kana raye ba, sai bayan ka rasu sai mu azabtar da su. Duk ɗayan biyu da ya faru inji Allah madaukaki makoma dai tana wajenmu, za su koma zuwa gare mu in mun ga dama mu gaggauta musu azaba, in mun ga dama mu jinkirta musu azaba, kuma Allah madaukaki zai bada shaida akan abin da suka aikata. Asali abin da suka aikata din nan da Allah madaukaki ke bada shaida akansa ne Allah madaukaki zai musu sakamako, kuma Allah ba a masa tilas. Lokacin da ya ga dama yake yin abinsa, cewa a yi azaba, a kawo azaba, a azabtar da su in gaskiya ne, wannan ba shi ke sa Allah madaukaki ke kawo azabarsa ba, sai lokacin da ya ga dama. Lokacin da ya ga damar ya azaba lokacin zai yi. Shi yasa yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, in Allah madaukaki ya ga dama zai azabtar da su tun kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. In mun kula da wannan za mu ga cewa a ciki akwai waɗanda Allah madaukaki ya ɗanɗana musu azaba tun manzon Allah na raye, domin azaba iri-iri ce. Akwai azabar da Allah madaukaki kan yi wa mutane a duniya, akwai kuma azabar da Allah madaukaki kan jinkirta ta sai a lahira ne. Allah madaukaki ya azabtar da kafirai a yakin Badar, an kakkashe su, an wulakanta su, an musguna su, shi ma wannan nau'i ne na azaba daga cikin alƙawarin da Allah madaukaki yayi na kaskantar da su da kuma daukaka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan makiyansa inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah madaukaki ya alƙawari sai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan manzannansa zai taimake su da mabiyansu akan abokan gaba to kaga wannan nau'i ne daga cikin alƙawarin da Allah madaukaki yayi aka azabtar da wasu tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rai kuma haka an jarrabe su da kananun fari tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama na rai suka sha wahala da yunwa da wahala da fatara duk yana daga cikin alƙawarin da Allah madaukaki yayi musu na azabtarwa tun daga duniya in ba su yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba haka kuma wasu kuma daga ciki Allah madaukaki ya musu daurin talala bai azabtar da su lokacin da manzon Allah yake yana nan ba haka suka kare rayuwarsu suka mutu ba azabtar da su ba a zahiri su kuma wannan Allah madaukaki ya jinkirta azabar su sai bayan an tada alkiyama haka su wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga azabar su ba wasu ma daga ciki an azabtar da su a duniya din amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gani ba sai bayan rasulun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala ya dora sahabban annabi alaihi salatu wasallam akan su suka yake su suka fi karfin su suka ci galaba akan su ubangiji ta'ala yace dukkan wata al'umma da aka yi a cikin al'ummomi Allah madaukaki ya turo musu manzo wato ba ta bayin wata al'umma aka bar ta kara da ba kuma Allah madaukaki baya kama mutane sai ya kafa musu hujja to hujjan nan kuma shine aiko manzanni su zo da sakon Allah madaukaki su tunatar da mu su tunatar da mutane su nuna musu wajibi ne su kadaita Allah madaukaki idan sun amsa kiran manzannin Allah sun tsira in ba su amsa kiran manzannin Allah ba kuma sun halaka shine Allah ya ce wa likulli ummatin rasul kowace al'umma tana da manzo da ake turo mata kamar dai yadda Allah madaukake ce a wani wuri wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma fa sai an turo mata mai gargadi haka kuma a wani wuri man Allah madaukake ce wa likulli qaumin ha kowane mutane suna da wani mai shiryarwa da ake turowa cikin su ko dai a turo musu manzo ko kuma a turo musu annabi amma dai Allah madaukake baya tsare wata al'umma kara zube fa sai ya turo mata manzon da zai isar da sako Allah ta'ala ce fa idza jaa rasuluhum idan manzon nasu yazo qudiya bainahum bil qist to a lokacin da ai musu hukunci da adalci me ake nufi da idan manzon yazo malamai sun yi magana guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce fa idza jaa rasuluhum idan manzon su yazo a filin tashin alkiyama qudiya bainahum bil qist wato dukkan al'umma za a jira sai annabinta ya zo sai a yi mata hisabi a yi mata hukunci a gaban wannan annabi kamar yadda Allah madaukake ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitab wa ji'a bin nabiyyina washuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun Allah madaukake yace lokacin da za a girka littattafai a aji kowa a bashi nata wa ji'a bin nabiyyin a lokacin za a zo da annabawa washuhada su kuma annabawan su ne masu ba da shaida wa kadhalika ja'alna likulli ummatin wa kadhalika ja'alna kum ummatan wasatan litakunu shuhada'a wa takunu shuhada'a 'ala an-nas ubangiji ta'ala zai kawo shaida wa kowace al'umma annabin ta zai zo ya ba da shaida akan ta sannan kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ne masu ba da shaida akan sauran annabawa shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi zai ba da shaida wannan al'ummar to kaga ubangiji ta'ala ce waji'a bin nabiyyina washuhada'i sai an zo da annabawa su ne masu ba da shaida wa qudiya bainahum bil haqqi sai ai musu hukunci da gaskiya wa hum la yuzlamuna bal azalike su ba da wannan ayar wasu malamai suka ce to ana nufin zuwan annabawa anan a filin tashin alkiyama kowace al'umma za a yi mata hukunci ne bayan annabin ta ya zo wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi da fa idza jaa rasuluhum ana nufin idan manzon su ya zo musu a duniya sai kuma suka karyata shi wato ana kaddara abu kenan fa idza jaa rasuluhum fakazzabuhu idan har annabin su ya zo a duniya da aka aiko qudiya bainakum idan suka karyata manzon qudiya bainakum bil qist to a lokacin kuma sai ai musu hukunci da adalci ma'ana sai a azabtar da su kenan kenan al qada'u ana ana nufin al azab idan aka aiko manzo to idan sun gaskata shi sun tsira idan kuma aka turo manzo suka ƙaryata shi to a lokacin sai Allah madaukake musu hukunci da adalci Allah madaukake ba zai zalunce su ba da duk abin da suka aikata domin Allah madaukake na sakamako wa bayi ne akan abin da suka aikata duk wanda ya aikata alkhairi zai ga kyakkyawan sakamako haka kuma wanda ya sharri zai ga mummunan sakamako Allah ba zai zalunci kowa ba kamar yadda ƴan wuta za a yi musu adalci to haka su ma ƴan aljanna ake musu adalci sai su ƴan aljanna suna ƙara samun falala bayan an musu adalci kuma sai a yi musu falala ka san duk abin da aka ce za a yi maka adalci ba a hada da falala ba to za ka iya samun matsala amma in aka yi maka adalci sannan sai aka yi maka falala shi adalci shi ne dole Allah madaukaki ya haramta zalunci wa kansa ya haramta wa bayi yace inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukake yana faɗa cikin hadisul qudsi ni na haramta zalunci tsakaninku na haramta wa kaina kuma na haramta muku ubangiji ta'ala ya haramta wa kansa bare zalunci ba kishiyar zalunci ku shine adalci menene adalci kuma shine kowa a bashi sakamako gwargwadon abin da ya aikata to amma saboda falala ta Allah subhanahu wa ta'ala mutanen kirki bayan an musu adalcin sai kuma ayi musu falala sai su tafi aljanna amma annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu cikin mu wanda zai tafi aljanna indai da zunzurutun aikin sa ne zan Allah babu shi annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa sahabbai suka ce har kai ya rasulullahi ba zai yi ka shiga aljanna saboda aikin ka ba manzo Allah yace ko ni ba zan shiga aljanna saboda aiki na ba illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli sai dai Allah madaukaki ya lillabe ni da rahmarsa da falalarsa kafin in shiga aljanna Allah madaukaki baya zaluntan bayi ɗan wuta Allah madaukaki bai zalunce su ba domin ya duka musu hanyar kwarai idan sun biya musu kyakkyawan sakamako ba su zo ba ya nuna musu hanya ta barna idan sun bi za su samu mummunan sakamako kuma suka bi wannan mummunan hanyar kuma Allah madaukaki ya saka musu da abin da suka aikata Allah ka tare mu na'am
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
الله تعالى سوى يقولون سنة سوى متى هذا الوعد ويوشيني ونا الكور عند أكي زيزو إن كنتم صادقين إن هل كنت سنة سوى تقسكيا cikin cewa akwai wata rana da za ta zo a yi sakamako a tare mutane bayan sun mutu a musu sakamako wanda ya yi mai kyau a bashi mai kyau wanda ya yi mummuna a bashi mummuna wai yaushe ne wannan lokacin da kuke fala qul ka ce da su la amliku nafsi ni ba na iya mallakawa kaina darran wani abin cutarwa ma'ana ban iya mallakan tunkuɗe wata cutawa kaina ba wala naf'an hakanan kuma ban iya yin wani abu da zan amfanar da kaina ba ni ba na mallakan amfanar da kaina illa ma sha Allah sai dai abinda Allah madaukake ya ga dama li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da wani ajali wani kayyadaddan lokaci da Allah madaukake ya sa mata idza jaa ajaluhum idan ajalin su ya zo su wannan al'ummar fala yata'khiruna sa'atan Allah madaukake ya ce la yata'khiruna sa'atan wala yasallimuna ba sa yin jinkiri kuma ba sa yin gaggawa ma'ana lokacin su ba za a gaggauta musu ba haka nan kuma ba za a jinkirta musu idan lokacin su yayi ba kafirai kullum tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi saboda su ba su imani da cewa akwai sakin alkiyama ba su suna ganin in mutum ya mutu kawai ya mutu suna ganin akwai mamaki a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna la ru'usuna wa aba'una al-awwal haka suke cewa yanzu bayan mun mutu mun zamo kasa mun zamo turbaya mu din kuma za a tada mu har ma iyayenmu da suka gabace mu duk za a tada su suna mamakin wannan abu dan haka suke cewa wa yaqulu li Allah yake cewa wa yaquluna mata hadzal wa'd wai yaushe ne wannan alƙawarin a gaya mutu yaushe ne za a tada alƙiyamar nan kan wato saboda ba su gaskata abun ba shi yasa suke gaggawa da shi duk wanda ya gaskata tashin alkiyama to bare gaggawa da ita ba yasta'jilu bihal ladina la yu'minuna biha waɗanda ba su yi imani da ita ba su ne suke gaggawa da ita wallazina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq amma waɗanda suka yi imani da ita tashin alkiyama su a tsorace suke a firgita suke saboda sun san gaskiya ne amma waɗannan da suke gaggawa da tashin alkiyama to saboda rashin sani ne ai duk wanda kaga yana gaggawar wani abin da yake abin tsoro ne amma yana gaggawar zuwan sa to bai san shi bane amma inda ya san shi bane gaggawar zuwan sa ba sai dai ta tunanin mafita yaya za a idan wannan abin ya zo na samu mafita tunda kai baka shirya wa mafita ba ai baka gaggawa da ita amma rashin sanin hakikanin musiba da rashin ganin girman ta ko rashin yarda da ita shi zai sa ka rinka gaggawa da ita to suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama sau da yawa sai ce wai manzon Allah ya gaya musu yaushe ne za a tada alkiyama wai yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin qul innama al'ilmu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin ubangi ta'ala ka ce ka gaya musu innama al'ilmu inda Allah ilmin yaushe za a tada alkiyama a gun Allah yake wa innama ana nadhirun mubin ni dai gargadi nake muku idan ranar ta zo in muku kadaita Allah da bauta ba to kun shiga uku gargadi nake muku wa innama ana nadhirun mubin falamma ra'awhu zulfatan fi'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'una amma lokacin da za ta ga ranar kuru-kuru to a lokacin fuskar su kuma za ta murcike ta canza kala sai muni wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'una sai a ce wannan shine abin da kuke raya cewa ba zai zo ba domin sun ce sam ba za a tada alkiyama ba za'ama alladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbina tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir allah ta'ala yace kafirai sun riya cewa ba za a tada alkiyama ba allah ta'ala yace kace musu yanda suka faɗa ba haka bane za a tada alkiyama kace na rantse da ubangiji na latub'athunna za a tada ku su sun rantse ba za a tada su ba thumma latunabba'unna bima amiltum kuma za a ba ku labarin abin da kuka aikata wadalika ala allah yasi duk wannan yana daga cikin wato jara'a da karfin hali irin na kafirai na ƙaryata littafin Allah tabaraka ta'ala da sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tana cewa la ta'ti nas'a sam babu wata sa'a da za ta zo ashe kaga wannan tambayar da suke yi ba wai suna tambaya bane dan in an gaya musu sai imani a'a su kwata-kwata sun riga fa sun gamsu cewa babu ranar amma wai suna ganin in an faɗa musu ranar to sai su jira wannan ranar don su ƙaryata su ƙure mai ƙarya irin abin da ake cewa rana ba ta ƙarya sai da uwar ta ji kunya ba na su gani suke in manzon Allah ya kuskure ya ce ga ranar to za su jira wannan ranar don su kunyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi wa Allah ƙarya abinda Allah bai sanar da shi ba ya faɗa shi yasa aka ce da shi kul innamal ilmu inda Allah kace sanin alkiyama yaushe za ta tashi yana gun Allah Allah ne ya san ya saluna ka an sa'ata ayyana mursaha wal inma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta ya saluna ka annaka hafiyun anha wal inma ilmuha inda Allah walakin afarna la ya'lam suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama wai yaushe ne zuwan tashin alkiyama nan Allah madaukake ce kace da su ilimin yaushe alkiyama za ta tashi yana gun ubangiji na kuma ba zai bayyana da ita ba sai lokacin da yayi fada da kuke yi musantawa da kuke yi ƙaryatawa da kuke yi ba zai sa Allah madaukake kawo ta lokacin da bai yi ba ai sanin ilimin alkiyama yaushe za ta tashi wannan wani abu ne saqulal fis samawati wal ardi yayi girma a cikin abin da suke sammai da halittun da suke sammai da suke katsai duka ilimin ya fi karfin su yana wajen Allah la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai babu zamani ya sa'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallah manzon Allah aka ce kace kawai al'amarin fa yana wajen Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba cewa ya san tashin alkiyama ba domin Allah madaukaki bai sanar da shi ba akwai waɗanda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an sanar da shi tashin alkiyama ya sani amma Allah madaukaki da ya sanar da shi ya ce kar ya sanar da kowa to wannan yadda aka yi aka samo labarin abun manzon Allah shine abun mamaki da ya kamata a ce manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ne ya ce Allah ya sanin da ni alkiyama amma ya ce kar in faɗa amma Allah ya bada labari cewa manzon Allah bai sani ba abinda Allah madaukake yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kace da su al'amarin ta yana wajen Allah ne yas'alunaka an sa'ata ayyana murzaha fima anta min dhikraha suna tambayan ka dangane da tashi alkiyama yaushe ne za ta faru fima anta min dhikraha ma'ana kai ba za ka ambaci ranar ta ba don baka sani ba ba ka da kaso cikin sanin yaushe ne ranar da za ta da alkiyama ila rabbika muntaha ilminta sanin lokacin da za ta afku yana wajen Allah subhanahu wataala ne amma saboda kafirai su ba su yadda ba suna ganin cewa labarin na wasa ne shi yasa suke gaggawa suna cewa wai yaushe ne wannan lokacin da ake fada zai zo Allah madaukake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kace da su kai fa baka iya mallaka wa kanka komai baka iya tunkuɗe wa kanka komai duk abin da ka samu na ilimi sai abin da Allah madaukake ya baka kuma Allah madaukake bai sanar da kai alkiyama ba dan haka kace da su la amliku li nafsi darran wala nafan shi kansa ilimin tashin alkiyama annabu ne amfani ne to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukake ce kace baka iya mallaka wa kanka amfani dan haka ilimin tashin alkiyama yana daga cikin amfanin da Allah madaukake bai mallaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba illa iyaka dai Allah madaukake ce ka sanar da su amma kowace al'umma Allah madaukake ya sa mata ajali duk wani mai rayuwa Allah madaukake ya sanya masa ajali akwai lokacin da ajalin sa zai zo ya mutu kowace al'umma Allah madaukake ya sanya masa lokacin da wannan al'ummar za ta kare a ci gaba da wata al'ummar kuma to wannan al'ummar da ta kare duk al'ummar da ta kare to fa ita kamar lokacin ta yayi yasa larabawa suke cewa man mata yar kamar kiyamatu duk wanda ya mutu to ai kiyamarsa ta tsaya idan baka gamsu da cewa za a yi tashin alkiyama ba to in ka mutu zaka gamsu ubangiji ta'ala yace kuma idan lokacin ya zo ba sa jinkirtawa kamar yadda ba sa gaggautawa ba zai yi wa a ce sa'a daya ta karu a cikin abin da Allah madaukake diba maka ba kamar yadda kuma Allah madaukake ba zai rage maka ko da sa'a ne ba kowa cikin mu Allah madaukake ya rubuta a cikin littafinsa ga shekarun da zai yi a duniya ga watannin da zai yi ga satuttukan da zai yi ga awoyin da zai yi cikin mu duka babu wanda zai amsa jinkiri ko da sakan daya lokacin da Allah madaukake riga ya ɗeba maka na numfashinka idan ya kare ba a jinkiri a ce sai ka gama wani aikin da kake yi shi yasa ake so ya zama mutum kullum yana cikin aikin alkhairi saboda baka san yaushe ne aka ɗeba maka numfashin naka ba la'alla sai kana cikin wani aikin alkhairi sai numfashinka ya tsaya shi yasa wani zai kaga ya mutu yana cikin sujjada wani ya mutu yana cikin ruku wani ya mutu yana karatun alqur'ani wani kuma sai ya mutu yana shan barasa saboda bai san lokacin da za a ɗauki ran ba bai yi shiri ba ita mutuwa shirinta shine kawai kullum ka zama kana daidai amma in dai za ka ce wai sai wani lokaci ne ko sai shekaru kaza ko sai girma sai ka yi shekara kaza ko sai ka tsufa sai ka yi kaza tukuna ai ɗan lokaci kaɗan ne ai lokacinka ne to ai lokacin naka baka san shi ba yanzu ne ko gobe ne ko jibi ne ko gata ne ko citta ne babu wanda ya sani to tunda dai ba a jinkirtawa kowa ya kamata a ce dukkan mutum kullum yana cikin shiri ya zama na cewa kullum kana tunanin cewa zaka iya mutuwa in kana kawowa kullum zaka iya mutuwa to zai zama na cewa kowane lokaci kana cikin aikin alkhairi ne dan haka Allah madaukake yake gaya mana cewa shi ajalin idan ya zo ba a karawa kuma ba a ragewa Allah ka sa mu ji a dace na
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون
الله تعالى يتي قل كتيد سو أرأيتم كبان الأباري إن أتاكم عذابه إذا عذاب الله تزومك بياتا شكين داري aw naharan ko ta zo muku cikin wuni ma za yasta'jilu minhu almujrimuna wai kafirai me suke yin gaggawa ne daga wannan azabar a thumma idha ma waqa'a shin a wancan lokacin idan har azabar ta afku amantum bih a lokacin da ku yi imani da shi al'ana a yanzu ne za ku yi imanin wa qad kuntum bihi tasta'jilun alhali da kun kasance kuna yin gaggawa kuna gaggauta azabar ta samu ta zo muku thumma qila lil ladina zalamu sannan sai a ce waɗanda suka yi zalunci suka zalunci kansu ta hanyar kafirci ruku azabal kulli a ce ku ɗanɗana azabar dawwama hal tujzauna shin ana taka muku illa bima kuntum tasbuna fa sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa ai ba a saka muku sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa ubangiji ta'ala anan yana nunawa yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya waɗannan kafiran da suke gaggawa da azabar Allah saboda rashin yarda da ita saboda rashin mika wuya da sakon da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ya tambaye su idan wannan azabar ta zo wadda za ta iya zuwa musu da rana za ta iya zuwa musu da daddare to lokacin da azabar ta zo ta same su cikin dare ne ko cikin wunin su ne menene abin gaggawa ma'ana kamar ka ce wa mutum ne wai me kake gaggawa ne ai abin zai zo menene gaggawar da suke na wannan azabar azabar fa za ta zo musu ko dai ta zo musu a cikin wuninsu ko ta zo musu a cikin darensu tabbas azabar za ta zo su dai na gaggawa sai Allah ta'ala ya ce yanzu an ce su yi imani da azabar amma ba su yi ba shin sai lokacin da azabar ta afku a lokacin ne za su yi imani da ita domin lokacin da mutum ya ga abu hakikaninsa a lokacin zai yi imani a yi idan ana ce za a yi musu azaba da ba su yarda ba lokacin da suka tsinci kansu cikin azabar ai za su yarda da azabar sai sa ma Allah maɗaukaki da musu izgilanci za a yi musu izgilanci kamar yadda suke izgilanci da azabar Allah maɗaukaki a duniya yawma yud'una ila nari jahannama da hadhihi naru lati kuntum biha tukadhibun afasihrun hadha am antum la tubsirun islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'maluna Allah ta'ala yake cewa ranar da za a kira su zuwa ga wuta kira na hakika a lokacin sai a ce da su to wannan fa ita ce wutar da ku kasance kuna aikatawa ku kuna ƙaryatawa azabar da aka ba ku labari a duniya sai kuka ce ƙarya ne wannan ita ce a fasirin haza wannan ɗin ba sihiri ne lokacin da aka kawo muku alkur'ani kun ce sihiri ne to wannan azabar ita ma sihiri ne am antum la tusiruna ko ba ku gani ne sai a ce ku shige ta fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum ya rage naku ko ku jure ko kar ku jure duk daya azaba ce da Allah madaukaki zai azabtar da su na dole amma sai aka ce ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri fasbiru islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum duk daya ne abin da ya zama maka dole ko kai hakuri ko kar hakuri ba inda ka iya da shi dan haka Allah madaukaki zai ce da su sawa'un alaikum duk ɗaya ne a wajenku innama tujzawna ma kuntum ta'malun iyaka ana saka muku da abin da kuka sanci kuna aikatawa ne kaga wannan saboda a duniyar da sun dauki abin wasa sun dauki abin wato suna izgilanci har suna ganin cewa me yasa ma ba za a yi musu azabar bane har suna tsokalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijabatan min as-sama' aw itna bi azabin alim suna cewa in wannan abin gaskiya ne ya Allah madaukaki in har wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne fa amtir alaina hijabatan min as-sama kai mana ruwan duwatsu daga sama aw itna bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi wannan duka saboda ba su gamsu cewa sakon daga Allah yake ba inda sun gamsu cewa sakon daga Allah ne ba za su iya wannan jara'ar ba ba za su iya wannan karfin halin su ce a yi musu ruwan duwatsu daga sama ba ko kuma a za musu da azaba mai radadi to shine Allah madaukaki anan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su ba da labari in azabar ta zo ta same su a lokacin da ba sa tsammani a lokacin za su gane menene amfanin gaggawar da suka yi na azabar ta same su a lokacin ne kuma za su je sun yi imani da ita shine sai Allah madaukake ce a yanzu ne za ku imani a al'ana a yanzu ai kun makara wa qarkuntum bihi tasta'jilu da fa gaggautawa kuke yi kuna cewa ai sauri a kawo saboda kuna ganin ƙarya ne yasta'jilu bihal ladina la yu'minuna biha kuna ganin cewa ƙarya ne dan haka a kawo mana to Allah madaukake ce a lokacin kuma sai a ce wa kafiri zalamu anan ana nufin allazi kafaru ثم قيل للذين ظلموا أي ثم قيل للذين كفروا ثم الظلم الكفر والكافرون هم الظالمون الله تعالى يسير أجل سوق أن أذاب الدوما فتو أذاب الروتا لا الله مدعو في جين تاني دي وكافري إتا أذاب الشيطة الدوما دكا أذاب الدعاكة بعد ومم يابسي تو أذاب الترى دسوك بفي موزن أذاب إتا تولى ذاك الدوما كي الله كتري shi yasa masu imani Allah madaukake alƙawarin ba za su dawo ba cikin wuta ba duk yadda mai imani yake ba zai dawo ba cikin wuta ba domin dama wutar ba gidansa bane tausayi ne ya kai shi duk musulmin da ya shiga wuta to sakacin sa ne ya ji kai ya kai shi wannan gidan amma ba gidansa bane amma asali dama gidan na kafiri ne o iddat lil kafirina dama Allah madaukake ce an tattale ta ne fatakun nar allati yaquduha an-nas wal hijara o iddat lil kafirina an tattalu tar da ma saboda kafiri ne to amma kaga mai imani idan ya shiga ba gidansa bane bai fita sai dai azabar da suke cikin wuta ba a wato ba abu ne da zaka ganta mai sauki ko da azabar sa'a ɗaya ne kace tunda dai za mu fita ba komai ba wani zai iya cewa tunda dai an ce za a fita ai da sauki ai babu sauki cikin azabar Allah idan mun duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ce akhaffu an-nasi azaban mafi sauƙin mutane da za su zama azaba a lahira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Abu Talib babban annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda taimakon da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kin imani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce shine mafi kankantan azaba cikin kafirai amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace za a sanya masa takalmin wuta kwakwalwar kansa tana tafasa to me sauki a cikin wannan in an kwatanta da na sauran ne akwai sauki amma babu sauki a cikin wannan azaba Allah ta tsare mu da azabar ka kowace iri ce ubangiji ta'ala ce za a ce wa kafirai ku dandani wannan azabar ta dawwama kuma an saka muku ne da abin da kuka aikata domin Allah madaukaki bai zalunce su ba na
wa yastanbihunaka wa ma
Allah ta'ala ce wa yastanbi'unaka suna tambayan ka ya kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama suna neman labari a wajenka a haqqud huwa wai shi gaskiya ne shin wannan abu gaskiya ne kul kace da su gaskiya ne wa rabbina nan ce da ubangijina innahu lahaqqun tabbashi gaskiya ne wa ma antum bimu'jizin ku kuma ba za ku gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba wato Allah madaukake yana ba mu labari anan cewa suna neman labari a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan shin wannan lamari gaskiya ne wani irin lamari wasu malamai suka ce alkiyama wato alkiyama ne suke tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a haqqun huwa yawmul qiyamati ranar alkiyaman nan shin gaskiya ne shi ko ba gaskiya ba shine Allah madaukake ce kace da su gaskiya ne kamar nan sai da ubangiji kace musu tabbas gaskiya ne kuma idan ranar ta zo ba za su gagari Allah subhanahu wataala ba wasu malamai suka ce wasan bi unaka haqqun huwa wato zamirin ana maganan azaba ne kuma Allah madaukake ya ce sun maqila lil ladina zalamu ruqu azabal khuldi bima ruqu azabal khuldi hal tadununa illa bima kuntum taktibuna daga an gama wannan ayar kuma sai aka ce wai san bi unaka haqqun huwa sai suka ce wannan huwan yana komawa zuwa ga azaba da akai magana a baya ne ai suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman labari shin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na bayanin azabar da zai a lahira shin gaskiya ne to Allah madaukake ce ka ba su amsa kace da su bi ma'ana na'am kace haka ne wa rabbina nan sai da ubangijina innahu lahaqqun wannan azabar gaskiya ce duka maganganun guda biyu za su iya dauka domin dukkan su kowanne suna da kokonto akan sa suna kokonto akan tashin alkiyama haka kuma suna kokonto akan azabar Allah madaukaki dan haka duka guda biyun zai iya zama wannan da wancan suna tambaya duka dan haka Allah madaukake yace eh ka ga ya musu gaskiya ne ka ga ya musu alkiyama gaskiya ne kuma ka ga ya musu azabar ma da aka ce za a yi musu ita ma gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizin kuma su ba za su gagari Allah subhanahu wataala ba akan alƙawarin da yi na azabtar da dukkan mutumin da ya karya manzannin Allah karshen ayar yana karkata zuwa ga goyen bayan malaman da suka ce huwan nan yana koma zuwa ga azaba da shi ba wa yatambi'unaka haqqun huwa qul i wa rabbi innahu alhaq wa ma antum bimu'jizina ba za ku gagari Allah ba ma'ana idan yazo azabtar da ku ba za ku gagare shi ba na
ولولا أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا النجاة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
الله تعالى يأتي ولو أن لكل نفس ظلمت da a ce dukkan ran da ta zalunci kanta tai zalunci ta hanyar yin kafirci da a ce tana da mafil ardi abinda ke bayan kasa duka a ce nata ne laftadat bi da ta fanshi kansa dai da ta fanshi kanta da shi wa sarru nadama za su boye nadama sulamarul azab lokacin da suka ga azabar Allah qurqu wa qudi bainahum bil qisti sai musu sai hukunci tsakanin su lokacin da gaskiya wahum la yuzlamun kuma ba za a zalunce su ba Allah madaukake yana nuna irin yadda waɗanda suka ki gaskata manzannin Allah za su samu kansu a ranar gobe alkiyama yanzu ana kiran su a kyauta su zo su imani amma sun ki ana cewa ku gaskata abin da Allah madaukake ya aika manzon Allah da shi suna ki ku gaskata alqur'ani suna ki ku gaskata ranar tashi alkiyama suna ki ku gaskata aljanna suna ki ku gaskata wuta suna ki ba tare da an karbo ko sai sun koma su ba su gaskata amma sun ki amma Allah madaukake ta ranar alkiyama dukkan ran da ta zalunci kanta ta hanyar kafirci ai wa law anna likulli nafsin zalamat inna sifa ce ta naf wato dukkan ran da ta zalunci kanta ta hanyar yin kafirci da a ce tana da dukiya duka da take bayan kasa da za ta iya fansan kanta da shi sai dai kash ko da ta fansa din ba za a karba ba da za a ce tana da dukkan abin da ke bayan kasan nata ne dan ta fanshi kanta daga azabar Allah madaukake da za ta yi sai dai ina ba za a karbi wannan fansar ba shi yasa Allah madaukake yace za su bayyanar da nadamar su su boye nadamar su a cikin zuciyar su a sabon nadama idan sun ga azabar Allah madaukake a lokacin za su yi ta nadamar da ba za ta yi musu amfani ba ubangiji ta'ala yace a lokacin za a yi musu hukunci kuma hukunci na adalci ba za a zalunce su da komai ba wato wannan yana nuna yadda mutanen da suka ki gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su kamu kansu a ranar alkiyama mutum zai rinka burin duk abin da yake da shi da yana da shi din idan da a ce abin da ke bayan kasa na dukiya duka mallaka su ce arzikin da ke bayan kasan nan duka a ce nasa ne ya dauka ya bayar da shi domin ya kubuta daga wannan azabar zai yi amma sai dai ba za a karba ba amma a duniya abin da aka nema a wajen sa bai taka kara ya karya ba la Allah cewa aka yi bada zakka daya cikin 10 cikin abin da ya mallaka amma ya kasa bayarwa la Allah daya cikin 40 aka ce bayar cikin kudin da ya mallaka amma ya kasa bayarwa daya cikin 10 aka ce bayar cikin amfanin gonar sai kasa bayarwa wani dan kankanin abu aka ce dauka ya bayar wa Allah yake bayarwa amma a lahira zai yi burin idan ma a ce duk kudin duniyar nan nasa ne ya dauka ya bayar dan ya fanshi kansa daga azabar Allah madaukake amma ina ba zai samu wannan damar ba shi yasa a lokacin kuma zai yi nadama ita kuma nadama ba za ta amfane shi ba ubangiji ta'ala kuma zai musu hukunci hukuma hukunci na adalci dukkan hukuncin Allah madaukake adalci kuma Allah madaukake ba ya zalunta kowa wa ma rabbuka bi dhallamin lil alim ubangiji ta'ala yana adalci ne duk wanda ya aiki alheri zai masa kyakkyawan sakamako haka kuma wanda ya sharri zai masa mummunan sakamako bal ma saboda falalarsa Allah subhanahu wa ta'ala in kai aikin alheri ninnin ka maka ladin yake yi bila adadi amma in kai aikin sharri Allah madaukakin kwaya daya yake rubuta maka yadda ka aikata ba zai kara maka ba ubangiji ta'ala ka sanya mu daga cikin bayi waɗanda za su ƙarar da rayuwarsu wajen aikin alkhairi. Dukkan abin da baka so Allah maɗaukaki ka nisanta mu da shi, dukkan abin da yake jawo fushinka Allah maɗaukaki ka nisanta mu da shi. Allah ka rubuta mu cikin aljanna, Allah ka nisanta mu da azabarka, Allah ka yafe mana zunubanmu, dukkan ayyukanmu da muke a cikin wannan wata Allah maɗaukaki ka karɓa mana, Allah ka karɓi azuminmu, ka karɓi ibadunmu duka, Allah ka biya mana dukkan buƙatunmu na alkhairi baki ɗaya. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abin da muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya yafe mana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.